Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 22.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so kuma a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahari 26 ga watan Agusta shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Baba Yakubu Makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Dan majalisar dattawan Amurka John McCain ya rasu a jiya Asabar yana da shekaru 81 bayan ya shafa ma da cutar sankaran kwakwalwa. Wani farmaki da wani jirgin sama mara matuki ya kashe shugaban IS a Afghanistan Abdusaad Erhabi tare da wasu kwamandojinsa guda tara. Sai kuma wannan labari da ke cewa an rantsar da Emmerson Mnangagwa a hukumance a matsayin shugaban kasar Zimbabwe biyo bayan wata zazzafar takara da aka yi a kasar.
To kanin labarin kenan aka ji. Yayin da alhazan bani suka kammala aikin haja a kasa mai tsarki, mun ji daga bakin wasu alhazan kan yadda ta kasance.
Ka ji daɗin su kwarai, ba matsala. Ga yadda ake gaya mana, kai abin bana ya yi kyau sosai, ba mace, kana yin shi yadda ya kamata.
Haka kuma za ku ji cewa an gudanar da zaben sarki a wata masarauta a jamhuriyar Nijar sabanin yadda ake gudanarwa a wasu kasashen Hausa.
Sai mu ce a wajen mu rana ne babban rana wanda zan mu samu dama a yi zaben mai girma sarki na garin Dograwa. Wan mu baban mu Alhaji Ibrahim Allah ya ci mushtikawa ra 25 da watan Shuwa.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Amma duk wannan sai mun fara da jin cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labarai mai karatu Baba Yakubu Makiri. Dan majalisar dattawa a nan Amurka John McCain ya rasu a jiya Asabar yana da shekaru 81 bayan ya shafa ma da cutar sankaran kwakwalwa. Mutumin da aka kwatanta da dattijon Amurka mai kishin kasarsa kuma gurzo. Matarsa Cindy ta rubuta a shafinta na Twitter tana mai cewar, ina cikin alhini kuma na yi nasarar kasancewa a cikin mutane da shi dan kansa marigayin yake fadin wato masoyansa kuma a wuri da ya fi so. Daya daga cikin yaya biyar na marigayin Megan ita ma ta dora akan shafinta na Twitter tana mai cewa, ina tare da mahaifina a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda na kasance tun da farko. An fi sanin marigayi ne da wanda ya tsira a cikin furistodin yakin Vietnam kuma ya zo ya yi nasarar zama ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaɓen shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2008. John Sidney McCain cikakken mai kishin Amurka ne. Ya ce, muna cikin ƙasa bai cike da walwala, ƙasar da komai ke iya faruwa, in ji McCain a wani jawabi da ya yi a cikin watan Oktoba a cibiyar kundin tsarin mulki ta ƙasa watanni bayan an same shi da cutar sankara, inda aka ba shi lambar yabo ta Liberty. Ya ce, Allah ya albarkace mu kuma muna kyautata wa mutane. A cikin wannan jawabi ya kuma yi kashedi akan irin hadari da ke tattare da zamanin mulkin shugaba Donald Trump. Bayan shekaru da dama a matsayinsa na dan majalisar dattawan Amurka, McCain ya koma Vietnam inda aka daure shi a baya a kokari da ya yi na karfafa alaka tsakanin Washington da Hanoi, inda ya fada wa muryar Amurka cewa ya kamata a manta baya a kuma jiri gaba. Wani farmaki da wani jirgin sama mara matuki ya kai ya kashe shugaban IS a Afghanistan Abdusaad Erhabi tare da wasu kwamandojinsa guda tara. Farmaki mai makamai masu linzami na cikin daren ya faru ne a gundumar Kogani mai fama da rikici a gabashin lardin Nangarhar, inda 'yan ta'addan suka kafa helkwata a wata unguwa da ake kira ISKP. Mai magana da yawun gwamnatin Nangarhar Atullah Kogani ya faɗa muryar Amurka cewa harin ya kuma lalata tungayen wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda guda biyu. Jami'an hukumar leƙen asirin Afghanistan sun ce rundunar ƙasa da ƙasa mai yaki da ta'addanci ne suka yi wannan aikin. wani mai magana da yawun sojan Amurka Lieutenant Colonel Martin O'Donnell ya tabbatarwa murya Amurka cewa rundunar Amurka mai yaki da ta'addanci ce ta kai wannan hari wanda aka yi a yau Lahadi wanda ya auna shugaban wata kungiyar 'yan ta'adda. A hali da ake jika kuma shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya kyamancewa da murabus da wasu manyan jami'an tsaron kasar guda uku suka yi. Wani mai magana da yawun gwamnatin ya faɗa a yau Lahadi cewa shugaba Ghani ya kira waɗannan manyan jami'an tsaro su ci gaba da aiki har sai an inganta tsaro a ƙasar. Mutane uku kuwa sun haɗa ne da ministan tsaro Tariq Shah Bahrami da kuma ministan harkokin cikin gida Wais Ahmed Barmak, sai kuma babban jami'in hukumar leƙin asirin ƙasar Masum Stanikzai, kuma sun ba da takardun murabus nasu ne a jiya Asabar. Da safiyar yau Lahadi, Ghani ya sanar da Nada Muhib mai shekaru 35 a matsayin sabon mai ba da shawara akan tsaron ƙasa a hukumance a wani aurin wani taro na musamman inda ministocin tsaro da cikin gida da kuma shugaban hukumar leƙin asirin suka halarci. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An rantsar da Emmerson Mnangagwa a matsayin shugaban Zimbabwe a hukumance biyu bayan wata zazzafar takara da aka yi a ƙasar a watan da ya gabata. Ya ɗauki rantsuwar kama aiki ne a yau Lahadi gaban dubban 'yan kallo a filin wasa a birnin ƙasar Harare. Lokaci ya yi da ya kamata mu haɗa kai mu tafi tare, in ji Mnangagwa mai shekaru 75 a wurin bukin rantsar da shi. Zaɓe da Mnangagwa ya lashe a watan da ya gabata shi ne na farko cikin shekaru da dama da aka yi ba tare da dadadin shugaban ƙasar Robert Mugabe a ciki ba. Kuma madogon 'yan adawan ƙasar Nelson Chamisa shi ne ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change a cikin wannan zaɓen. Mnangagwa ya samu kashi 50.5 cikin 100 na ƙuri'un, amma kuma kotu ta dakatar da rantsar da shi saboda wata ƙara da ke gabanta. Shi ko shugaban 'yan adawa Chamisa ya samu kashi 44 cikin 100 ya ce shi ne da ya lashe zaɓen. A shekarun jiya Juma'a ce kotu ta amince da nasarar da Mnangagwa ya yi da ƙaramin rata. Papa Roma Francis ya roƙi Allah gafara akan batun cin zalin lalata da yara wanda ya kunno kai a cikin ɗarikan Katolika. Papa Roma ya yi wannan addu'a ce a wurin wani bauta a birnin Knock da ke ƙasar Ireland a yau Lahadi. Ya ce wannan batun lalatan yara wani tabo ne da ke buƙatar ƙwararren matakai domin tantance gaskiya da kuma tabbatar da adalci. Francis ya nuna rashin jin daɗinsa ga 'yan Katolika na ƙasar Ireland akan yadda suka shekaru da dama suka miƙa ragaman shugabancin majami'un Katolika ga mutane da ba a haife su bisa tsarin aure ba. Ya ce wannan al'amari ya kai ga cin zalin ƙananan yaran kuma ya jefa su cikin tunani mai ba su tsoro.
Baba Yako Makirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, a yayin da kasashen duniya suka fara jigilar mahajjatansu don komawa kasashensu bayan kammala aikin hajjin bana, a gefe guda kuma alhazan sun bayyana gamsuwarsu dangane da yadda aikin hajjin bana ya gudana, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Abdulwahab Muhammad.
Ga dukkan musulmin da Allah ya ba shi damar zuwa ƙasar Saudiya domin sauke farali, abu ne da zai gode wa mahaliccinsa bisa samun wannan babban rabo da gudanar da ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci. Bayan samun wannan rabo, wani abu da alhazan suka amfana da su har da samun damar cuɗanya da wasu jinsunan mutane iri daban-daban, sauyin yanayi da ma ƙulla zumunci. Ga dai abubuwan da alhazan ke cewa.
Sunana Yaya Nufu Muhammadu.
Daga ina?
Daga Togo.
Menene zaka ci a dangane da yadda kai aikin haji?
Wallahi aikin haji akwai daɗi sosai, mun ji daɗi, kuma abin da ke ciki daga Mina mun samu rana sosai ba ize ba ne. Wallahi akwai wani tsoho ma da mun ka kai wurin zefe dusan nan, ko wani tsoho ya faɗi sai mun ka rika tsohon nan. hal zuwa gida zuwa wurin a wurin kwana Mina.
Ka taba zuwa aikin haji?
Wallahi ban taba zuwa ba, sakaran gano na zo.
Yaya abinci mai yiwa idan ka duba abincin da ka saba ci a Togo daban da wanda kake samu, ko kana samun abinci ka nan ko ne?
Wallahi abinci da muna ci nan ga kuma abinci Togo ne muna ci.
Akwai mutane
Togo, akwai mutane Togo na muna ci abincin Togo.
Sunana Ibrahim Musa
daga
Nyame.
Mallam Ibrahim Musa, gashi ka zo kai aikin haji, me zaka ce a dangane da irin yanda aikin nan ya tafi?
Na ji daɗin sa kwarai, ba matsala. Ga yadda ake gaya mana, kai abin bana ya yi kyau sosai, ba mace kana shi yadda ya kamata. Tamma amma ko da yake ni zauwa ta ta harko ce wannan ne, amma dai ka ga yadda ake gaya mana abin kai ya daɗi.
To ya kake ganin dangantakanka da sauran mutane, ga farare, ga jajaye, ga baƙaƙe da dai sauran, ya kaga yadda kuke gudanar da harkokinku?
To ni yadda muka gangantaka da mutanen nan, horhorin nan da yadda muke da su, kai irin ma yadda kake, kamar da mun taho tare ne, za mu hira kai nan ina ne, kai wace ƙasa kai hito, ina ne ƙasarku, sai sun rungume kama wani lokacin.
To kamar zafi haka yanayi na ƙasa, akwai zafi?
Akwai zafi kai, ya yi wajenmu zafi. Dan ranar nan in ka hito daga cikin masallaci, idan kamar rihewa suke. Wallahi, dan akwai wata ma gaba na faduwa ta yi da ta hito da cikin masallaci saboda hasken ranar nan. Ba girgije, ba wani abin da zai kare ta ranar. Ta ji, amma in dai ba cikin masallaci kake ba, ko ka shiga cikin gida, akwai matsala.
Sunana Abdulaziz Salau daga Okene, Kogi State.
Ya gashi ka zo kai aikin haji, me zaka ce?
In dai wahala ne akwai, kuma akwai dadi. Dadin ce ya fi wahalan, kuma lada da za a samu, in ma ka tuna da ladan, ai ba wani wahala ma da zaka tuna, don ladan dai zaka tuna kamanta da wahala da aka sha. Alhamdulillah dai.
To kamar sauran mutane da ka gansu, yaya kai kun zauna da su, kun yi abokai da?
To mun haɗu da kasashe Larabawa da Turai, duka dai muna nan kala-kala, ga bakake, ga jajaye, ga farare, duk mun haɗu mun waye juna.
Ta bakin wasu alhazan kenan da bayanin abubuwan da suka koya a sa'in da suke ƙasar Saudiya domin gudanar da aikin hajjin bana. Luhab Muhammad daga birnin Makka, Saudi Arabia.
Tafi daidai annabin Ramana, bai ka Muhammad zilkadari kowa.
To Allah sa mu dace a gaida Abdul Wahab Muhammad. Sabanin yadda aka saba a wasu kasashen Hausa, inda ake gadin sarauta gargajiya musamman mata sarakuna, a jamhuriyar Niger ana nada sarki ne ta hanyar zabe irin na demokradiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Mamman Bako.
Sabanin waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka, inda gwamnatin tarayya ce ko gwamnonin jihohi ke nada sarakunan gargajiya, a jamhuriyar Niger zabe ne ake yi na sarakunan ta hanyar hakimai, kamar yadda ya wakana ɗaya daga cikin masarautu mafi tarihi na ƙasar, cewa da garin Dogarawa, inda aka zabi sarki na shidda, kuma Musa Abdurrahman shine gwamnan jihar ta, wanda ya jagoranci zaben.
Sai mu ce a wajen mu rana ne babban rana, wanda zan mu samu dama ayi zaben mai girma sarki na garin Dogarawa. Wanmu babanmu Alhaji Ibrahim, Allah ya mishi cikawa ra 25 da watan Shawwal.
Mataimakin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Niger, jiya da halsiya, Malam Salisu Ubandoma, ɗan asalin Dogarawa, abokin sabon sarkin na Dogarawa da magajin garin Dogarawa Yakuba mai birni, sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan sabon sarki da aka zaba a garin Dogarawa.
Yanzu ya saurari mutane, abinda an na farko ga aikin shi ya saurari al'umma, ya saurari talakawa, ya ji menene kukansu, duk inda suka nuwa ya nuwa can, abinda suke so su mutane, abinda suke so shi zai. Saboda in ba kowa shi ba sarki bane.
Yanzu da gare shi ne. In yayi wanda nace ma ai adalci, mutane za su bi shi saboda kawa su kama mai aikin da duk da yake so. In kuma yazo yace bai son adalci da girma zai kaga abun, mutane wasu cilla su bijire su suware zage su ta bari da Allah. To shine muke fatan Allah sa ya kada adalci na, amma wajen mutane wallahi ban ji za a samu wata matsala ba, sai da ladabi daga biyayya ga mai, tunda abu ne mun saba da shi tun daga uwaye da kakanni.
Yan takara uku ne suka fafata da sun
hada da Al-Mustafa Ibrahim Attawal dan tsohon sarkin marigayi wanda ya rasu ranar 25 ga watan Jun da ya gabata sai Abdu Kadiri Attawal da Adani Isuhu inda Abdu Kadiri Attawal ya samu ƙuri'u 81 yayin da Al-Mustafa Ibrahim Attawal ya samu ƙuri'a 1 sai Adani Isuhu wanda bai samu ƙuri'a ko guda ba hakimi 85 ne suka yi zaben daga cikin 96 da suka shahi karkarar kasancewar 11 sun rasu kuma ƙuri'u 3 ne ba a yi zaben su ta hanyar da ya kamata ba domin an baro 2 a cikin wurin zabe kuma 1 ba ta da sawar hannu Abdu Kadiri Attawal shine sabon sarki zababbe na dogarawa
abin gado ne mu fatan mu dai uwa yazo ya sa hannun shi ai aiki amma mu sai da gaskiya mai adalci mutum duwa da muke da shi in bai adalci ba to lalle tayin ba za ta yi da kyau ba
daga bisani al'ummar dogarawa ta yi furci game da wannan sabon sarkin da ta samu
dai wallahi abinda mun ka jiya dai dadi kawai mun ka jiya kuma ubangiji Allah ya taimaka mishi riko
mun yi murna Allah ba da riko Allah mun yi murna sosai
ni dai taron gare da aka wadi ban taba gani wanga abu ba kuma alhamdulillah na ta yi su kowa su yi murna kuma sadakan su duk sakarin su wajuna su yi aiki na kwarai kyau kya kowa shigo dai majura
game da wannan sabon sarki mun yi murna mun yi fara'a mun ji dadi ubangiji Allah ya taimake shi
labe na dara ta kasa bukata ta biya Allah sa a ce wa gasarata ita cikin tsawon rayuwa wannan sabon sarki sai mu ce mun yi murna da Allah nuna mana wannan sahiya kuma akai gaban idanun muka gani to abinda an murna ta ubangiji Allah ya sa shi da tausayin bayan Allah
Haruna mamman bako na birnin Kwannin sashen Hausa na muryar Amurka daga dogarawa jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna mamman bako to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11 da kusan minti 17 na safe ga maimaicin shirin idan kwaya ta narke
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyakun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad a ci gaba da yaki da ta'ammali da miyakun kwayoyi da ake tayi duba da yadda shaye-shaye yake dada kamari cikin al'umma wakiliyar mu a Abuja Hawwa Umar ta hira da kwararren likita Dr. Imam Malik Barau inda ya bayanin yadda shaye-shaye yake zama illa ga lafiyar mutum
To amalle da miyagun kwayoyi wani abu ne da ya zama ruwan dare musamman ma a tsakanin matasan Najeriya wanda hakan ke da matukar illa ga lafiyar masu wannan dabi'a shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umurnin likita ba ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba azantawar da nayi da kwararren likita Dr. Imam Malik Barau ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar dabi'a ta shaye-shaye inda ya jaddada cewa yakan shafi wasu bangarori na jiki. Dr. Barau ya kara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma.
Akwai abu da ake ce ma depression mutum ya shiga cikin shi depression wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce oh mutum ya kashe kanshi mutum ya yi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi to depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa ba ka san ganin komai ba duk irin waɗannan abubuwan da kuma mutum zai fara no wurin depression ɗin akwai mood swing wanda kuma ya ɗan shafi mutum ya kasance kullum cikin ɓacin rai akwai kasala
duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan
abubuwa ne sosai banda kuma wasu part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su kamar irin su kidney din nan ana samun su liver din nan akwai blood short eyes din nan da mutum zai rinka dan samun kamar jini na tume daga cikin ido akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar tafarbe ko ni abu gashi daidai amma shi a wurin shi kawai bai ba a tauta masa ba ba daidai bane ba sannan wasu kuma takan zama sukan samu aggressiveness wanda zaka ga cewa kawai su tausha hankali suke nema bala'i suke so da sauran su yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda mutum abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan irin waɗannan abubuwan banda kwakwalwa da take sakin samsatin enzyme akwai samsatin enzyme din da take saki wanda idan an ce ta saki kwara 5 in ka ci abinci shi ne daidai shi kuma shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki 1000 sannan in ta saki 1000 din wannan heye nan wannan sai nan kamar a ce zaka fito daga gida ne zaka shiga cikin gida ka san ga ɗakin ka ga falo da kitchen. Zaka shiga daki, zaka fito, zaka je falo, zaka fito, zaka je kitchen. To amma wannan abin idan ka fike shi da yawa, idan ka fito din motsin ka shiga daki, sai ka cikin ka a cewayi, sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin kokwalwa take.
To idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shayshayi ke jawowa yana da nasaba da kokwalwa.
Yana da nasaba da kokwalwa sosai.
To
yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta.
Na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa?
Yana haukacewa yana rasa hankalin gaba ɗayansu. Saboda idan aka haukacen shi ne za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma za ka iya kaje ka faɗi ka suma a wani waje. Wurin faɗuwan ma ka san inda za ka faɗin, ka shiga kewaye ka faɗi kanka ya bugi famfo.
A nasa bangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya.
Gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawata ma mutane da suke mu'amala da wa'innan abun sukan ba mu dama mu yi kare sukan karfafa mu da kayan aiki su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin ƴan daba ne kafin mu fito. Jihar Kano ma da yake ina nan Kano ne ita ta ba da tallafi 100%.
To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato ba ta yin abin da ya kamata don wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar ba ta da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake?
Muna yi ya gwargwado akwai shi ba wai babu ba ne amma gaskiyar maganan wa'innan rehabilitation centers inda muke magana ba wai suna nan da irin standard irin ƙasashen waje ba ne. Da yake a ƙasarmu mu Najeriya yau ba a damu da su kula da ma'aikatanmu ba mu mi ƙoƙarinmu ba tare ma da tallafi daga wajen gwamnati ba da yake abin ya zama annoba yanzu a gari sai mun tashi ba ma wai sai gwamnati sun ce mai ba mu mu dan waje mu wannan yakin saboda abin yanzu ya zama wani annoba kin ga yanzu mu'amala da kayan maye ba ɗan shaye-shayen ba ne kaɗai. Da ni da ke duk ya shafe mu. Saboda yanzu an ganin gaskiya da ni da ke aka bincika zir'an ba za a rasa masu mu'amala da wannan kayan ba. To kin ga ba sai mun jira gwamnati ba so ban mun yi rubutu mun gaji gwamnati ba ta ba mu wannan tallafin so ya daidai gurgudu abin da muke da shi mukan fita mu je mu yi aikin nan kuma mu biya ma gwamnati bukata har mu kai musu a ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara mu kai musu report.
To tunda a farkon hirar mu ka nuna mana cewa gwamnati tana baku gudunmawa wajen baku kayan aiki da motoci.
Tana kokari amma mu akwai abin da muke so a bamu har yanzu ba a bamu ba. Baki ga wa'ansu matawan da wa'annan ɗan shaye-shaye suke amfani da shi wani lokacin mu bamu da shi.
Shaye-shaye abu ne da ke da matukar illa a dukkan fanni na rayuwa kama daga cigaban al'umma, cigaban ƙasa, matsalar tsaro da ma ƙalubale ga lafiyar ɗan adam. Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya amma ga kaɗan daga cikin abin da shirin ke tafa da shi a sati na gaba.
Akwai wani wanda aka kama daga nan garin Katsina ya ɗaura uwatai. Da yi shaye-shayen ya caza ƙwaƙwalwa ya ɗaura mamatai ya bata kaji.
A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
Ubangijin Allah su gabatar da
saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane.
To an samu zalunci ko galawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba.
Idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi ba don haƙƙin mu ne.
Masu sauraro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wajen Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Domin sauraron shirin Ciki da Gaskiya da masu iya magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email. sakonmu na farko ayo ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau yace hakika muna matuƙar alfahari da wannan rana ta harshen Hausa ta duniya. Tabbas harshen Hausa harshe ne mai matuƙar muhimmanci, saboda haka ya kamata mu yi masa riƙon alewar yaro. Kar mu bari yin karatun boko mai zurfi ya sa mu dinga yi masa kallon hadarin kaji. Shi ma sakonmu na gaba cewa yi wannan rana ta harshen Hausa da kuma inganta amfani da shi a shafukan sada zumunta abin farin ciki ne ga Hausawan duniya, domin kowane tsuntsu kukan gidansa yake. Sako daga Alhaji Umar Forever Gashiwa. Sai sakonmu na gaba da ke cewa wannan rana ta duniya da ke kasancewa yau abin farin ciki ne gare mu Hausawa. Daga ƙarshe nake kira ga dukkan masu amfani da social media, wato Hausawanmu, da su daina amfani da wani yare a wajen rubuce-rubuce face harshen Hausa, domin mu ƙara bunƙasa yarenmu na Hausa. Da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka harshen Hausa. Amin. Sako daga Arabi Muhammad Gidan Mat daga jihar Sokoton, Najeriya. Sai kuma sakon gaba da ke cewa dokar haraji wadda mahukuntan Niger suka ki janye wa talakawan Niger, duk da irin halin da wannan doka ta saka su cikin na kuncin rayuwa, wannan ya nuna mana a fili cewa mahukuntan Niger ba su kishin talakawansu. Sako daga Sada Sa'idu Daura da Yusuf Ibrahim Dan Maliki. Sai kuma sakon gaba da ke cewa kame wani jirgin ruwa shaƙi da makamai da ƙasar Afirka ta Kudu ta yi, wanda zai shigo Najeriya, hakan ya yi daidai. Muna fatan gwamnatin Najeriya za ta zaƙulo masu hannu da safarar waɗannan makamai domin a hukunta su. Sai kuma sakon gaba da ke cewa muna taya shugaba Emmerson Mnangagwa murnar rashin rantsuwar kama aiki a yau a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe, da fatan zai rungumi 'yan adawa domin a gudu tare a tsira tare. Sako daga Usaina Alhaji Umar Forever da Sadiya Isa Mai Kati Gashuwa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ke cewa Allah ya taimaki shugabanninmu wajen kyautata sha'anin mulkinsu ta yadda talakawa za su ji daɗi. Sako daga Bafa Haruna Bajuga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau. To, sakonnin da suka samu muka kawo muku kenan, sai a ci gaba da aikowa mu, kuma za mu ci gaba da kawo muku. To, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Dan majalisar dattawan Amurka John McCain ya rasu a jiya Asabar, yana da shekaru 81, bayan ya sha fama da cutar sankaren kwakwalwa. Mutumin da aka kwatanta da dattijon Amurka mai kishin ƙasarsa kuma gurzo. An fi sanin marigayi ne da wanda ya tsira a cikin fursunonin yaƙin Vietnam, kuma ya zo ya yi nasarar zama ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaɓen shugaban ƙasar Amurka shekarar 2008. John Sidney McCain cikakken mai kishin ƙasar Amurka ne. Bayan shekaru da dama a matsayinsa na ɗan majalisar dattawa na Amurka, McCain ya koma Vietnam, inda ya yi ƙoƙarin ƙarfafa alaƙa tsakanin Washington da kuma Hanoi, inda ya faɗa wa muryar Amurka cewa a manta baya kuma a jirga ba. Wani farmaki da wani jirgin sama mara matuƙi ya kashe shugaban IS a Afghanistan Abdul Sa'ad Erhabi tare da wasu kwamandojinsa guda 9. Farmaki mai makamai masu linzami na cikin dare ya faru ne a gundumar Kogani mai fama da rikici a gabashin lardin Nangarhar, inda 'yan ta'adda suka kafa helkwata a wata unguwa da ake kira ISKP. Mai magana da yawun gwamnatin Nangarhar Atullah Kogani ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin ya kuma lalata tungayen wasu ƙungiyoyi 'yan ta'adda guda 2. A hali da ake ji, ko kuma shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ki amincewa da murabus da wasu manyan jami'an hukumar ko kuma tsaron ƙasar suka yi.
To, ma da lagaishe ka masu sauraro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a wugan Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 5 a gowan Ghana, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin Ciki da Gaskiya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin, da kuma Bansa Tufa da ma Sidi waɗanda suka bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Alsantos, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum.
Musique et info pour chacun. VO